Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirinmu na yau Alhamis ta farko a watan Disamba shekara ta 2021 da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Jami'an kiwon lafiya a ƙasar Amurka sun faɗa jiya Laraba cewa an samu mutum na farko da ya harbu da sabon nau'in corona na Omicron mai saurin yaduwa a jihar California da ke kudancin ƙasar. Dakarun da ke goyon bayan gwamnati a ƙasar Habasha sun sake kwato garin Lalibela da ke arewacin ƙasar, wani wurin tarihi na Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar ofishin Prime Minister Abiy Ahmed. Karancin allurar rigakafi a nahiyar Afirka ya sa tana fatan samun ƙarin alluran COVID-19, yayin da kamfanin harhaɗa magunguna na ƙasar Afirka ta Kudu yake gab da zama na farko a Afirka da rarraba su domin sayarwa a sassan nahiyar.
Kanan labaran kenan. To, kamar yadda kuka ji, hukumomi a Najeriya sun sanar da samun mutum na uku dauke da sabon nau'in cutar corona mai saurin saukin kamawa da ya sa hukumomi daukar mataki.
Sun dauki rigakafin nan da muke bayarwa.
Batun mai da aikin gwamnati ya koma kwana hudu a mako da gwamnatin jihar Kaduna ko kuma gwamnan Nasiru El-Rufai yayi ya janyo kace na ce lamarin da masu kula da lamura ke gani ba nan gizo ke sakar ba.
Duk wannan abubuwa ne wanda Bature ke kira misplacement na priority, abubuwan da suka damu mutane ba shi ya dame su ba.
Sai kuma shirin domin iyali da a yau zai fara bibiyar waɗansu daga cikin batutuwa da muka tabo a shirin wannan shekarar mai karewa. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an kiwon lafiya a ƙasar Amurka sun faɗa jiya Laraba cewa an samu mutum na farko da ya harbu da sabon nau'in corona na Omicron mai saurin yaduwa a jihar California da ke kudancin ƙasar. Babban jami'in kula da cututtuka masu yaduwa kuma mai ba wa shugaba Joe Biden shawara kan harkokin lafiya, Dr. Anthony Fauci, ya ce dawa 'yan jarida a fadar White House cewa wanda ya kamu ya dawo daga tafiyar da ya yi zuwa ƙasar Afirka ta Kudu a ranar 22 ga watan Nuwamba, kuma ya kamu da cutar a ranar Litinin da ta wuce. Fauci ya ce mutumin ya nuna alamomin corona kaɗan, kana ya keɓe kansa kuma yana samun sauƙi. Mutumin ya karɓi cikakken allurar rigakafin, ji Fauci, amma kuma bai kai ga karɓar ƙarin allurar ba. Ya ce mutanen da suka haɗu da matafiyin an gwada su ba sa ɗauke da corona. Sabon nau'in corona na Omicron ya ƙara ƙasar Amurka a jerin ƙasashe aƙalla 24 inda aka samu ɓullarta. Dakarun da ke goyon bayan gwamnati a ƙasar Habasha sun sake kwato garin Lalibela da ke arewacin ƙasar, wani wurin tarihi na Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar ofishin Prime Minister Abiy Ahmed. Ƙungiyar 'yan tawayen yankin Tigre da dakarun da ke da alaƙa da ƙungiyar sun kwace iko da garin mai tarihi a yankin Amhara da ke arewacin Habasha kusan watanni huɗu da suka gabata. Sai dai har yanzu ƙungiyar TPLF ba ta ce uffan ba game da sake kwace Lalibela da gwamnati ta yi, wanda yake da tsoffin majami'u kuma wuri mai tsarki ga miliyoyin mabiya addinin Kirista na Habasha. Tun bayan da ƙungiyar ta TPLF ta sanar da gagarumar galaba a wasu yankuna a makon da ya gabata a wani bangare na ci gaba da take samu a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha, gwamnati ta ce ta sake karɓa iko da ƙananan garuruwa da dama a yankunan Afar da Amhara da ya haɗa da Lalibela. Jam'iyyar TPLF ta mulki ƙasar Habasha na shekaru 30. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karancin allurar rigakafi a nahiyar Afirka ya sa tana fatan samun ƙarin alluran COVID-19, yayin da kamfanin harhaɗa magunguna na ƙasar Afirka ta Kudu yake gab da zama na farko a Afirka da rarraba su domin sayarwa a sassan nahiyar. Kamfanin harhaɗa magunguna na Johnson & Johnson da ke Amurka ya ce kwanan nan zai ba wa Aspen Pharmacare lasisi, wanda shi ne babban kamfanin harhaɗa magunguna a Afirka don samar da allurar rigakafin COVID-19 ta Afirka mai suna Aspen Novavax. Kamfanin Aspen Pharmacare ba zai samar da tasa allurar rigakafin ba, amma zai saka a mazubi da sayar da allurar rigakafin da Johnson ya samar nan da farkon shekarar 2022. Kamfanin yana da reshe a Afirka ta Kudu, daga inda tuni suke rarraba allurar rigakafin Johnson & Johnson a kasar baki daya. Yarjejeniyar da aka tsara za ta samar da ƙarin kayayyaki a Afirka, wacce ke fama da ƙarancin allurar rigakafin sosai kuma tana fuskantar yaduwar sabon nau'in Omicron. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce kashi 3 cikin 100 na 'yan Afirka ne kawai suka karbi cikakkiyar allurar rigakafin.
To, kada a yi nisa nan gaba kaɗan, Hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya, inda a jiya ƙasar ta shiga jerin ƙasashe 12 a faɗin duniya da suka samu ɓullar sabon nau'in cutar corona da ake kira Omicron. Cutar wadda ta fara ɓulla a Afirka ta Kudu ta shigo Najeriya ne ta hanyar wasu matafiya guda biyu da suka fito daga ƙasar ta Afirka ta Kudu, kuma ya zuwa yanzu hukumar daƙile cututtuka masu yaduwa ta ƙasar ta tabbatar da samun mutum na uku da ke ɗauke da cutar, kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
A jiya Laraba ne hukumar daƙile cututtuka masu yaduwa a Najeriya NCDC ta sanar da cewar an samu ƙarin mutum ɗaya daga matafiya biyun da suka shigo Najeriya daga ƙasar Afirka ta Kudu a makon da ya gabata, waɗanda tuni gwaji ya tabbatar suna ɗauke da sabon nau'in cutar corona na Omicron da ke da saurin yaduwa. Shugaban hukumar NCDC Dr. Ifedayo Adetipa ya yi ƙarin bayani kamar haka.
It will not be surprising if we find.
Ba abun mamaki ba ne idan muka samu wasu ƙarin mutane waɗanda suka kamu da wannan cuta yayin da muke tattara sakamakon bincikenmu. Kuma haka abin yake a ko'ina a faɗin duniya. A duk sa'i adadin na ƙaruwa a ƙasashe da rahotanni suka nuna an samu uluwar cutar. Muhimmin abu shine muna ƙara sa ido akan lamura, musamman ma akan matafiya da abubuwan da ake shigowa da su cikin ƙasar, da kuma tabbatar da an bi matakan kariya. Darakta mai kula da tsare-tsare a hukumar lafiya a matakin farko a Najeriya, Dr. Abdullahi Bula Magarba, ya yi ƙari da cewa
kamu matsayin da muka dauka a Najeriya shine lalle mu tabbatar da cewa mutane sun dauki rigakafin nan da muke bayarwa, kuma duk wani wanda zai shigo Najeriya ko ma daga kowace ƙasa ce daga duniya, to lalle sai sun nuna mana shaidar cewa ba sa dauke da wannan kwayar cuta, sun yi wanda ake cewa PCR test kwana biyu kafin su shigo Najeriya. Wannan dole ne, sannan kuma bayan su shigo Najeriya za mu yi test da ake cewa PCR shi ma, da bayan mutum ya yi kwana biyu a Najeriya sannan kuma ya yi kwana bakwai a Najeriya. Sannan kuma duk wanda zai fita daga Najeriya zuwa kowace ƙasa, duk da matakin da kasar ta dauka, inda daga Najeriya zaka fita dole ne sai ka nuna shaidar cewa an maka wannan cikakken rigakafi daga Najeriya.
To duk da matakan tursasawa jama'a da gwamnati ta yi na cewar mutane su yi allurar rigakafi, har yanzu akwai waɗanda suka ce ba za su yi ba, yayin da wasu ke yi ba don san ransu ba. Ga dai wasu 'yan Najeriya.
A gaskiya ni ban yi ba, kuma ban yi tunanin kaman zan yi ba gaskiya, saboda ni a yadda na sani duk wasu vaccine ko da ake babbayarwa akan yi gwaje-gwaje akan dabbobi daban-daban, kuma kan dauki dan shekaru haka ana yi saboda a tabbatar cewa bai da illa nan gaba. Ma shi wannan allura na corona cikin shekara guda aka ce an fito da magani, kuma haka gashi yana mutane ana ta complain din wasu illoli da yake musu. To ni ko iyali na ma gaskiya ba zan bari su yi ba.
Sai da Allah dai nayi, amma dai ba wai nayi shi dai kan dadin rai ko raina yana so ba, a'a, saboda na ga yanzu nanayin abu ne da an yi ta ba mu tsoro, an ce yana kusan abubuwa da dama, an ce yana hana haihuwa.
Kwararren likitan kare lafiyar al'umma Dr. Adamu Danladi Dawud ya bayyana mahimmancin karɓar allurar musamman ma a wannan lokaci da ake fuskantar canjin yanayi.
Gashi za mu shiga lokacin sanyi, hunturu, iska da ciwon tari yakan yi yawa da mura da masassara. To abin lura dai har yanzu shine mu a Najeriya dukka wanda suka karɓi allurar rigakafin COVID-19 din nan har yanzu ba mu kai miliyan 7 ba. To babban hatsari ne a gare mu, domin population ɗinmu duka a Najeriya ana cewa fiye da miliyan 200. mutum fiye da miliyan 200 mutane suka dauki lamba, ba mu kai miliyan 7 ba, to gaskiya akwai hatsari sosai, domin bai isa ma a ce za mu iya kare junanmu daga dauka wannan cutan ba.
A jiya ne dokar hana ma'aikatan gwamnati a Najeriya shiga ofis ya kankama idan har mutum bai allurar rigakafi ba, kuma tuni hukumar NCDC dai ta shawarci 'yan kasar da su yi amfani da damar da ake da shi don yin allurar rigakafin don kare kansu. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, a gaida Shamsiya, ga Hafiz ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
Jiya Laraba, 'yan Taliban a Afghanistan da Iran sun tabbatar da cewa an gwabza fada tsakanin jami'an kan iyakokin kasashen biyu, amma babu wani bangare da ya ba da rahoton asarar rai. A cikin wata sanarwa da ya fitar daren jiya Laraba, mai magana da yawun Taliban Zabiullah Mujahid ya ce rashin fahimta a matakin yankin ya haifar da rikicin a kusa da lardin Nimruz na kan iyakar Afghanistan. Mujahid ya ce a halin yanzu an shawo kan lamarin da aka samu fuskanta daga bangarorin biyu. Ya kara da cewa shugabannin Taliban sun ba da umarni da suka wajaba don hana irin wannan rashin fuskanta daga sake faruwa. Kafofin yada labaran Iran sun zargi kungiyar Taliban da fara rikicin da ta bude wuta akan wani ofishin Iran a sanyin safiyar jiya Laraba kan wani rudani game da shata kan iyaka. Kamfanin dillancin labarai na Tasmin ya ce an dakatar da fadan, kuma Iran tana tattaunawa da Taliban kan lamarin. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Moscow za ta nemi tabbacin kasashen yammacin duniya wanda zai hana ci gaba da fada da kungiyar tsaro ta NATO da kuma jibge makamanta a kusa da kan iyakokin Rasha. Sanarwar ta Putin jiya Laraba na zuwa ne a daidai lokacin da kasar Ukraine da kasashen yammacin duniya ke nuna damuwa game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Jami'an diplomasiyar Rasha sun mayar da martani inda suke nuna damuwarsu kan yadda Ukraine ke jibge sojojinta a kusa da yankin da ake fama da rikicin 'yan awari a yankin gabashin kasar. Putin ya jaddada cewa Rasha za ta nemi tabbaci mai ƙarfi da kuma tabbatar da tsaronta na dogon lokaci. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Putin yana iya ba da umarnin mamaye Ukraine, inda ya gargaɗin cewa Washington a shirye take ta kakaba wa Rasha takunkumi mai tsanani idan har yayi hakan.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, bari mu rufe taskar rahotannin nama jihar Kaduna, Najeriya, inda sanar da sabon tsarin aikin kwanaki hudu a mako da gwamnatin jihar ta yi ya jawo cece-kuce. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Tsarin aikin ranaku hudu a mako da gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da ya fara aiki ne daga ranar Larabar nan, wato 1 ga watan 12 na wannan shekara da muke ciki kenan. Sai dai kuma hutun ranar Juma'an da zai fara daga wannan mako bai shafi ma'aikatan lafiya da na ilimi ba. In ji ɗaya daga cikin ma'aikatan ofishin yaɗa labaru na gwamnatin jihar Kaduna, Malam Abdallah Yunus Abdallah.
Gwamnatin jihar Kaduna kokarin da take na mayar da aikin gwamnati ya dace da zamani shine ta mayar da aikin gwamnati kwanaki hudu a mako maimakon kwanaki biyar. Saboda haka yanzu kwanakin aiki a jihar Kaduna kokarin da take zai koma daga Litinin zuwa ranar Alhamis. Kwana ta biyar ɗin, wato ran Juma'a, su ma'aikata za su rika aiki daga gida kenan, kamar yadda aka rika yi lokacin coronavirus, banda ma'aikatan karantu, wato malaman makarantu da kuma ma'aikatan ilimi, bai shafi ma'aikatan kiwon lafiya ba. Kuma wannan wani tsari ne gwamnati ta yi domin ya inganta kwazon su ma'aikatan su samu dama na hutawa, su zauna da iyalinsu, su samu kuma su shiga harkan noma.
Sanarwar wannan sabon tsarin aiki kiruya sai kungiyar Kristoci ta ƙasa Kanireshen jihar Kaduna. Ta ce tsaro ne damuwar al'ummar jihar Kaduna, ba wai maganar rage ranakun aiki ba. Abinda ya jawo hankalin wasu jami'an gwamnatin jihar Kaduna da suka zargi kungiyar da saka addini game da wannan lamari. Sai dai kuma shugaban kungiyar Kristocin ta jihar Kaduna, wanda kuma shine mataimakin shugabanta na jihohin Arewa, Rabaran Joseph John Hayabi ya ce wannan gurguwar fahimta ce.
Idan har zo wani zai magana addini to ba wannan gwamnati ne ba za kawo, don mun san gwamnati nan ba sama shi gwamna ba mutumin da yake daraja ta addini bane ko na musulunci ko na Kirista. Sai dai a ce za a amfani da addini dai a yi siyasa. Mai magana ne akan mutumin da za iya kore ma'aikata yadda ya ga dama, gobe zai fake da rashin yin aiki kowane rana ya cewa ma'aikata tunda yanzu aikin ku ba na kowane rana bane, kun yi yawa to an rage ma'aikata, ko kuma gobe ya ce da cewa don ku yi aiki yanda kamata ba to za a rage muku albashi. Wannan ne muke ce a lura kamu ma'aikata su fara kokari.
Karin lokacin tashi aiki daga karfe 4 da aka saba zuwa karfe 5 na yammacin rana ko 4 da za a rinka aiki dai a cikin wannan sabon tsari ya sa wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullun Alhaji Abubakar Umar Aliyu ya ce ba rangwame ake nufin ma'aikatan jihar Kaduna da shi ba.
Wannan ba wani abu bane, in ka kalle shi an bada da hannun dama an karbe da hannun hagu. An ce tunda an dauki rana daya an mai da shi za a tashi karfe 5. Na biyu, duk wannan abubuwa ne wanda Bature ke kira misplacement na priority. Abubuwan da suka damu mutane ba shi ya dame su ba. In ba haka ba maganar tsaro ai tafi damun mutane akan magana wani ƙara kwanaki lokacin aiki ko ragewa. Ku yi magana kan ganin matsalan tsaro da ta addabi kowa, ta tsayi da komai, ta karye kowa, ai kwana bakwai ma ana aiki in dai za a samu zaman lafiya.
Gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce sai a watan Janairun sabuwar shekara ne za a kammala aikin mai da wannan tsari ya zama doka. Amma kuma daga ranar Juma'ar wannan mako ne ma'aikatan za su fara wannan hutu domin ƙara samun lokaci da iyalinsu da kuma komawa gona. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida na Ikara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wanda yake watso shirye-shirye kan mitoci 1925 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe kuke so za ku iya laluban mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba ku jama tambaya nike da, ku jama tambaya nike da.
Babban kalubale da iyalai ke fuskanta a Najeriya banda koma bayan tattalin arziki da ya shafi kowane bangaren rayuwa shine matsalar tsaro. Da ƙwararru suka harsashen cewa zai iya haddasa ƙarancin abinci da mai yiwuwa ya kai ga yunwa waɗansu sassan Najeriya. Matsalar da yanzu haka take barazana ga harkokin ilimi, musamman ma a arewacin ƙasar da ake ci gaba da fuskantar garkuwa da ɗaliban makaranta. To ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin nazarin wannan matsala da kuma neman hanyar shawo kanta da nufin ba manyan gobe damar samun ilimi da zai taimaki rayuwarsu ya inganta matsayin iyali da kuma ci gaban ƙasa. Yadda muka bude shirin domin iyali kenan a wannan shekara mai karewa. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta farko a watan Disamba. Waiwaya aka ce maganin mantuwa. Batu na farko da ya fara ɗaukar hankalin shirin domin iyali a wannan shekara shine yadda matsalar tsaro a Najeriya ta ƙara hassasa koma bayan ilimi da ake fuskanta musamman ma a arewacin Najeriya. Biyo bayan hare-haren da kuma garkuwa da ɗalibai da 'yan bindiga suke yawan yi da neman kuɗin fansa da ya kai ga asarar rayukan ɗaliban makaranta da dama. Domin neman hanyar shawo kan wannan matsalar shirin domin iyali ya haɗa kan masu ruwa da tsaki a birnin Kano, ɗaya daga cikin jihohin da ake fuskanta koma bayan ilimi. Bakin da muka gayyata a wannan zaman sun haɗa da
Bashir Musa Ibrahim, babban muƙaddashin ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na duniya a nan jihar Kano.
Aminu Muhammad Mahi, ina wakiltar ƙungiyar ɗalibai masu kula da harkokin gwamnati.
Akwai dalilai da yawa da suke jawo koma bayan ilimi a arewacin Najeriya. Lokacin da ilimi ya zo shi ana posting, ana sa mutane da ƙarfi su shiga ilimi. To a lokacin da ake bada ilimi, ilimin yana da inganci. Lokacin ma mutane ba sa son shi, amma ilimin yana da inganci. To yanzu kuma yaya mutane suna san ilimin sannan kuma ingancin sa yayi baya? Menene matsalar kuma ina matsalar take?
Ni ina da abubuwan da nake nazari akan wannan abubuwan. Tabbas ko a makarantu, in ka je makarantu na gaba da secondary, manya-manyan shehunan malamai zaka ji suna maganganu akan tabarbarewar ilimi. To shi ilimi idan ka dauke shi a dunkule kalmar ilimi a kowanne mataki yake rukonsa kai na kashin da hukumomi wanda abubuwan ya shafa suka yi wa ilimi shi ya janyo ta barbarewar shi.
To amma ni tambayar da nake anan shine lokacin da ake tilasta al'umma su nemi ilimi a lokacin gwamnati tana iya kokarinta ana bada duk wasu abubuwan da suka cancanta ilimin ya inganta. To yanzu kuma mutanen sun ce muna son ilimin a ilmantar da mu a wayar da mu mu samu ci gaban rayuwa sai gwamnati kuma ta janye kanta.
Alhaji Ibrahim ina fahimci maganarka. Lokacin da a ABU Zaria iyayenmu suna bamu labari a ABU Zaria zaka samu cewa akwai kamar indexin secondary school haka ABU Zaria take akwai gurin bada abinci akwai meal ticket ma'ana shedar cewa idan ka zo adadin kwanakin da zaka yi a wannan semester zangon wannan karatun za a baka adadin meal ticket wato katin karban abincin da zaka je ka dinga ci. Duka wannan kage yana nuna cewa gwamnati tana bada kulawa akan harkar maganar karatu.
To ma iya cewa ko yanzu al'umma ce ta yi wa gwamnati yawa kuma bata da wata manhaja da ya bambanta na da na yanzu
ba ita bace
ba ita.
To ga kallabi dai
magana da yake kai na cewa al'umma ta yi yawa kuma bukatar ilimin ma yayi yawa kusan ina ga shine ya zawo silar wannan matsalolin da ake samu ba wai rashin manhaja bane. Manhaja tana nan ko kuma in ce a'a su kansu wanda suke implementing din ta su ne ba sa yi yanda ya kamata.
Amma ba ta
yi ni ina da wani abu da tsokaci gaskiyar magana lalacewar ilimi gwamnati ce babban dalili na yawa babban dalili na shine babu gwamnati ba ta yin wani tanadi akan ilimi zuwan siyasa ya tabarbara harkar ilimi gaba
daya
ba iya daukan malamai ba. Na farko gwamnatoci suna himmatuwa sun fi himmatuwa da ayyukan da za su na gina mutane da gina kasa sun fi son su yi aikin da za a gani a kalla wasu su ma har su rubuta sunayensu akan ayyukansu. Za ki ga gwamnati ta zo idan suka zo sai ki ga kowace gwamnati tana da wani abu da tafi focal agenda da ta zo a kansa. Galibi idan suka zo a maimakon a ce a da ana ba mu labari constitutionally ilimi a kasa a Najeriya yana akwai wani kaso da aka ce lalle ya kamata a ringa warewa ilimi sannan akwai policies akwai hukumomi da aka tsara wanda za su ringa research suna kula da ilimi. To amma gwamnati sai take musu rukunsa kai na kashi wanda da a ce siyasa ba ta taka gudunmawa saboda in kin ce wai rashin kwararrun malamai ai ya samu asali daga siyasa.
Kuma gaskiya ina tare da Malam Aminu saboda maganar da yake har yanzu fa tsarin da aka yi na ilimi din na free and compulsory constitutionally yana nan. To kuma sannan gwamnatin ta san da cewa tsarin ilimin kusan kowace gwamnati ta zo za ta ce ta yi prioritization dinsa akan ta bashi mahimmanci kan cewa ilimi shine the best amma ba za a dauko shi tsarin da constitution ya zo da shi a gudanar da shi ba.
Ni kuma duk da yake ban soke wannan magana na cewa gwamnati tana da wato matsala ko kuma tana da nata illoli akan tabarbarewar ilimi a arewacin Najeriya amma har yanzu ina so in ƙara jan hankalinmu idan ana magana akan al'umma abu ne da ya shafi mutane da yawa idan ana so a sami ci gaba a cikin harkar ilimi dole sai an samu wayewar kansu iyayen yara
da kuma suke kai yaran su
makaranta. Eto menene ma'anar wayewa ai sai ku tambaye ni me ma'anar wayewa. Abinda nake nufi da wayewa shine idan ka kai yaran ka makaranta ita makaranta wata abu ce da idan muka calculate sai mu samu bai wuce dan awanni 8 bane 5 yaro yake yi a makaranta 6 biyar yaro yake a makaranta wayar yaro yana yin awanni 19 da iyayensa a gida matukar idan iyaye ba su fahimci mahimmancin karatu ba suka dauki mahimmanci akan kasuwanci da gonaki da wasu abubuwa da hira
anan abinda ka bari a baya shine kai ka fara laying foundation cewar ilimin da ana fotin din mutane. To amma yau ana bada labari amma yanzu kada ka manta fa dakta iyayensu suke sponsoring ƴaƴansu su cire kuɗin su dakatar da ayyukan da yara suke musu su kai yaran makaranta.
Abun da nake so ka gane ba wai kawai ba wai kawai ka mai girma dakta kana yin tufka sai kai tufka sai ka warware abinda nake nufi da tufka warwara ba ka san ka soki gwamnati kuma kana sokarta baka sani ba ma ka soke ta ni abinda nake gani a point dinka har yanzu gwamnati ita ce kashin baya saboda ita ce take da hukumomi ita ce take da policy ita ce take da manhaja ita za ta dauki malaman makaranta ita za ta tsara yanda za ta
aiki yanzu ina son mu dawo da hankalin mu shin me yake kawo rashin tsaro na makarantun kwana dalibai a makarantun
kwana ai rashin tsaro bai tsaya iyakan makarantun kwana kade ba rashin tsaro yanzu eto ai magana da kike kin gane akwai abubuwa da yawa da suke sai rashin tsaro kamar yanzu muna magana rashin ilimin kansa da ake samu ingantacce muna da drop out da yawa mutanen da ba sa karatu muna da kuma wanda sun fara karatun sun watsar sannan kuma kin duba zaki ga duk wasu abubuwan da yake causing violence yana daya daga cikin rashin ilimi yawa rikice abubuwan da suke kawo rikice akwai rashin ilimi so in dai babu ilimi al'umma za ta dinga yin abubuwan gaban kanta
wato ni kuma idan zan duri maganan abubuwan da yana daya daga cikin akwai dalilai da yawa wanda kowa na sai yana da irin nashi dalilan dai ni ma ina da su da yawa amma ɗaya daga cikin dalilan da zan iya misali fadi a cikin dalilan da yasa suke ake ja wannan abun a yanzu tunda wannan matsalolin yana ya fara faruwa ne ɗan shekaru 10 wani abu baya da suka wuce a ji an sace yara a makaranta an je wato abin da son ce shine shugowar wannan tsayawar demokradiya wannan sace-sacen yara yana da alaka mai ƙarfi da sha'anin al'amuran siyasa shi kansa harkan tsaron da harkan karatun an sa siyasa
kamar da aka sani wannan matsalar tsaro da kuma barazanarta ga harkokin ilimi sai dai abin da yayi gaba idan ta kama za mu sake haska fitila akan wannan lamari da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Baraka Bashir wadda ta jagoranci wannan tattaunawar da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2021 da ke karewa alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali wannan shekara baki ɗayanta a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan
haka yake to kafin mu ci gaba ga wannan sako
ka sha haka cikin kada zalunci mai za ka fada cikin
shirin yan kasa da hukuma na muryar Amurka na bibiyar haƙoƙi da ƴancin al'umma
na retire 2015 sai da na shekara 1 da wata 2 babu albashi babu ko sisi
daga lokacin da aka yada maganan nan kai kwana 3 ba an kwangilan da kansa ya taho daga Abuja to ya zauna a Yola
baya ga haka shirin yan kasa da hukuma da ke zuwa a ranar 3 kowanne mako na bin diddigin haƙoƙi tsakanin gwamnati da hukumominta
magana da kudin mu ana biyan wasu ga mu mun yanke shi daga yau
shirin kan mata bobacin yanci da haƙin ɗan gudun hijira
shugaban bugarin ya taimake ni ya suko mani da yaro da zuwan tafi da yaro na yau shekara 8 yana raye ban sani ba
a ci gaba da sauraron shirin ƴan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da karfe 8 na safiyar kowace talata
ya bido haƙin sai ya tattara kodi ko ke na sasamura
to madalla kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai
jami'an kiwon lafiya a ƙasar Amurka sun faɗa jiya Laraba cewa an samu mutum na farko da ya harbu da sabon nau'in corona na Omicron mai saurin yaduwa a jihar California da ke kudancin ƙasar babban jami'in kula da cututtuka masu yaduwa kuma mai ba shugaba Joe Biden shawara kan harkokin lafiya Dr. Anthony Fauci ya ce dawa 'yan jarida a fadar White House cewa wanda ya kamu ya dawo daga tafiyar da ya yi zuwa ƙasar Afirka ta kudu a ranar 22 ga watan Nuwamba kuma ya kamu da cuta a ranar Litinin da ta wuce. Dakarun da ke goyon bayan gwamnati a ƙasar Habasha sun sake kwato garin Lalibela da ke arewacin ƙasar wani wurin tarihi na Majalisar Ɗinkin Duniya a cewar ofishin Prime Minister Abiy Ahmed. Kungiyar 'yan tawayen yankin Tigray da dakarun da ke da alaka da kungiyar sun kwace iko da garin mai tarihi a yankin Amhara da ke arewacin Habasha kusan watanni 4 da suka gabata. sai dai har yanzu kungiyar TPLF ba ta ce uffan ba game da sake kwace Lalibela da gwamnati ta yi.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da batun kalubalen da ake fuskanta a fannin kiwon lafiya da kuma batun nitsewar kwale-kwale a jihar Kano da ya janyo asarar rayuka. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu baki ɗaya a shafinmu na intanet voahausa.com a madadin kowa da kowa da suka hada da Hamza da ya haɗa shirin. Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.